jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau kuma uku ga Zulhijja, hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekara 4 ga watan Zulhijja. Hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekara 433, wanda ya daidai da 20 ga watan Oktoba, miladiyar annabi Isa alaihi salatu wa salam shekara 2012. Gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba. Muna karatu ne cikin littafin Riyadu Salihin na Imamun Nawawi. Muna cikin Kitabul Fada'il na littafin. Muna cikin kuma falalar abinda ya shafi azumi da abinda ya ta'allaka da matsalolin azumi. Satin da ya gabata mun faro game da azumin nafila, mun yi falalar azumi cikin 10 na farkon watan Zulhijja, wannan wata da muke ciki ko? An so yawaita ibadodi na lada kamar yadda hadisi ya gabata. Daga cikin ibadodi na lada kuma ni da kan rage. Daga cikin ibadodi na lada akwai azumi, ayyuka na lada akwai azumi, bai kamata ka rage ta ba. Da akwai azumi, ba azumi ɗaya ba kuma da don Allah ka buɗe. Daga cikin ayyuka da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya so a yi akwai azumi, ba azumi ɗaya ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani aikin ƙwarai, babu wasu yunuka da aikin ƙwarai na fi soyuwa zuwa ga Allah kamar yinsu cikin waɗannan yunuka. Yace yana nufin yinuka 10 na farkon watan Zulhijja, waɗannan da muke ciki yau hudu gare su ko? To mu yi ƙoƙari mu ribanci sauran kwanuka. Sannan mun yi falalar azumin ranar Arafa da ranar Ashura da ranar Tafu'a. Ranar Arafa shi ne tara ga wannan wata na Zulhijja, daren sallar layya. To waɗanda Allah bai ba ikon zuwa hajji ba, annabi ya sunnanta su yi tarayya da alhazzai da ibada sai su yi azumi. Mun ji falala tai ko? Haka mun yi falalar azumin ranar Ashura 10 ga watan Muharram, daga wannan wata na Zulhijja sai Muharram, watan farko na kalandar Musulunci. To 10 gare shi, wanda jahillai ke kira ranar sallar shara, ba wata sallah da aka washa, ba wata sallah da aka shara. Azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi. Sannan da ta su'a 9 ga watan Muharram, sai mutum ya azumci 9 da 10 ga watan Muharram, wata mai fita. Sannan mun yi babi mai bayanin mustahabbancin azumin kwana 6 ga watan Shawwal. Watan Shawwal shi ne watan bayan sallar azumi, wata na 10 ga kalandar Musulunci. To bayan gama azumin Ramadana, annabi ya sunnanta azumin nafila na kwana 6. Annabi ya ce wanda ya yi azumin Ramadana ya biyo da kwana 6 na nafila cikin watan Shawwal, zai samu lada kamar wanda ya azumci shekara. Domin in an ninka mai sau 10 kamar yadda Qur'ani ya ce aikin alkhairi ana ninka shi sau 10, kaga in an ninka mai azumin watan Ramadana da ya sau 10 kamar ya azumci wata 10, in ya yi kwana 6 cikin watan Shawwal an ka ninka mai kwana 60 kenan, wata 2, kaga wata 12 sun kammala kamar ya azumci shekara. Sannan mun yi babi mai bayanin mustahabbancin azumin ranar Litinin da ranar Alhamis. Annabi an tambaye shi game da azumin ranar Litinin, ya ce ranar Litinin yini ne wanda an ka haife ni ciki nai, kuma an ka fara aiko ni da saƙo ciki nai, ko kuma an ka fara saukan min da wahayi ciki nai. To shi yasa annabi yake son ya azumtai. Ranar Alhamis kuma annabi ya ce da Alhamis da Litinin, kowace Alhamis da kowace Litinin, Allah tabaraka wa ta'ala mala'iku suna gitta ayyukan bayi ga Allah tabaraka wa ta'ala. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina son a gitta ayyukana ga Allah tabaraka wa ta'ala ina mai azumi. Wannan yana daga cikin falalar azumtar ranar Litinin da ranar Alhamis. Sannan babin ƙarshen da mun ka ƙare satin da ya gabata, babi mai bayanin mustahabbancin azumin kwana 3 ga kowane wata. Kun ji wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbai nai, har wajen mutum 3, kuma ba lokaci guda ba, daban-daban annabi ya yi musu wasiyar. hadisan Abu Huraira, shi Abu Huraira yace manzon Allah masoyina ya yi min wasiya game da abu uku. Na farko azumin kwana uku na nafila kowane wata. Na biyu yin nafila ta luha raka'a biyu kullun. Na uku annabi ya yi min wasiyar in rinka yin wuturi gabanin in yi bacci. Irin wannan wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abu Huraira yayi ta ga Abu Darda'i da Abu Dharr al-Ghifari. Duk sun faɗa mana ayo ko? Duka wasiya guda annabi yayi masa, yayi masa wasiya da waɗannan abubuwa guda uku. To duk abinda manzon Allah yayi wa sahabbai ne wasiya game da shi, babu shakka abin nan alkhairi duka ya tattara gare shi. Ashe ya kamata mu bar waɗannan sahabban da waɗannan alkhairorin su dai? A'a, ya kamata mu ma mu yi tarayya da su ga waɗanga abubuwa da manzon Allah ya masa wasiya. Mu ma kenan sai mu lizinci azumin kwana uku na nafila kowane wata, sannan mu lizinci yin sallar duha ko da raka'a biyu ce kullum. Sallar duha ita ba sati sati ko shekara shekara ko wata wata ba, a'a ita kullum ake yinta. Kullum ka samu lokaci da zaran rana ta fito ta taku shine lokacin duha har ta yi kusan kai tsakiyar rana. Ina fatar kun fahimta, amma an fi sun luha lokacin da rana ta fara zafi irin karfe 10:11:30 shine mafificin lokacin da ya kamata a yi luha. To aƙalla mu zanka sakar faizin ɗin wani abin cikin lokacinmu mu yi sallar luha ko da raka'a biyu kullum. Sannan kuma wanda ya san bai da ƙarfin anniya ta tashi ƙarshen dare, to ya yi ƙoƙari kafin ya yi bacci ya yi shafa'i ne da wuturi lokacin nan ya kwanta. Ina fatar kun fahimta. Sai hadisin Umara Mu'adha al-Adawiyya tace ta tambaye Nana Aisha, shin azumin kwana ukun da annabi ya sunnanta wane yanki na wata annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin su? Shin farkon wata annabi yake yin su ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata? Aisha tace annabi baya kula wane bangare na wata. Wasu lokuta annabi na yin su farkon wata, wasu lokuta yana yin su tsakiyar wata, wasu lokuta yana yin su ƙarshen wata. Maƙasudi dai mutum ya yi azumin kwana uku ko wani wata. Amma kuma hadisan Abu Zarin Al-Ghifari ko sannan da hadisan Qatada ɗan Milhan su kuma sun tabbatar mana da cewa kwanukan da annabi ya fi zaɓi ga yin azumin da azumta su ga wata kwana uku ɗin nan su ne kwanukan farin wata 13 da 14 da 15 ga wata, ba su ne kwanukan farin wata ba? To waɗannan su ne annabi ya fi yin azumin kwana uku cikinsu. Amma in ka yi farkon wata ba ka da laifi, annabi ya taɓa yin su farkon wata. In ka yi tsakiyar wata shi ne mafifici, in ka yi ƙarshen wata shi ma ba ka da laifi, annabi ya yi. Maƙasudi dai a azumci kwana uku ko wani wata. Muna roƙon Allah shi ba mu iko. To yau za mu tashi sabon babi, ya ce babu fadalin man fattara sa'iman wa fadalin sa'imin ladhi yukalu indahu wa du'a'il akili lil ma'kuli indahu. Wannan babi ne mai bayani game da babu fadalin man fattara sa'iman, babi mai bayanin falalar wanda ya ciyar da mai azumi, ma'ana wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki, iftar. Falalar wanda ya taimaka ma mai azumi da abin buɗe baki, ɗaya. Wa fadalis sa'imin ladhi yukalu indahu, da kuma falalar mai azumin da an ka ci abinci gunai shi kai ne ya yi azumin, ya gayyaci wasu masu azumi kuma su zo su buɗe baki gunai. Ko ma masu azumin ko waɗanda ba su azumi, kana ɗauke da azumi kuma ka gayyaci wasu mutane gidanka su zo su ci abinci, falalar wanda ya yi haka nan. Na uku wa du'a'il akili lil ma'kuli indahu, da kuma addu'ar wanda ya ci abinci ga wanda an ka ci abinci gunai. In mutum ya gayyace ka gidanai ya baka abinci ka ci, to ba haka ɗaya za ka ce alhamdulillah kasiran ka tashi ka tayyaka ba, a'a an sunnanta ka yi mai addu'a shi da ya baka abinci. Ina fatar kun fahimta. Kaga ashe wannan babi yana ɗauke da abubuwa guda nawa? Guda uku. Na farko falalar wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki, sannan na biyu mai azumin da ya gayyaci mutane wani ko wasu gidanai an ka ci abinci irin ladan da Allah zai bashi, sannan na uku addu'ar wanda ya ci abinci gidan wani, addu'ar da ya kamata kawa wannan da ka ci abinci gidanai. A عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisin an karɓo shi daga Zaid dan Khalid al-Juhani yarda Allah ya tabbata gare shi shi kuma ya karɓo daga annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi annabi ya ce man fatara sa'iman duk wanda ya ba mai azumi abin bude baki dada ka kira shi gidanka ne ka bashi abin bude baki ya bude baki gidanka koko ka bashi abin bude baki shi mai azumi ya tafi gida ne ya makasudi dai ka bashi abin da zai bude baki mai azumi ya bude baki da abincinka duk wanda ya ba mai azumi abin bude baki kana lahu mithlu ajrihi kwatancin ladar mai azumin nan ya kasance gare shi ma'ana duk irin ladar da Allah ya ba mai azumin nan ta azumin da yayi kai ma da ka bashi abin bude baki Allah zai baka irin ta ka gani wato shortcut na azumi kenan ina fatar kun fahimta kaga in kai azumin tare da shi ladar ka ta zambe yau ga ladar azumin ka sannan ga ladar azumin wancan kuma sai annabi ya ce gaira sai dai annahu yadda al'amari yake la yunqasu shay'un ba za a rage komai min ajrin sa'imi daga ladar mai azumi ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ba mai azumi abin bude baki yana da lada irin ta mai azumi ba to kada kai tsammanin cikin ladar mai azumin za a debo a bashi a'a yadda Allah ya ba mai azumi lada haka cikin su to taska ta falalar Allah Allah zai debi lada kuma ya ba wanda ya bashi abin bude baki don kakka ji an ce za a bashi lada ka azarta ka tada debowa ya gayyace ka ce baka zuwa ina fatar kun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a rage komai daga ladar mai azumi ba ma'ana ba cikin ladar mai azumi za a debowa a ba shi wanda ya bashi abin bude baki ba ladar Allah ce cikin taskar Allah zai debowa ya bashi Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisi ne mai kyau ingantacce kaga wannan hadisi ne sahihi ko kaga wannan na nuna mana falalar mutun ya taimaka mai azumi da abin bude baki dada ko ka kira shi gidanka ya bude baki gidanka ko ka bashi dai abin bude baki ya tafi gida ne ya bude baki duka guda ne in duk dai mai azumin da ya bude baki da abincinka Allah tabaraka wataala zai rubuta ma lada irin ladar da ya rubuta mishi mai azumin nan da ka gani wannan sai masu kuɗi ko kaga nan ne masu kuɗi sun ka tsere ma talakawa tunda masu kuɗin shi wanda ya bada abin bude baki yayi azumin ko bai ba yayi yanda talaka yayi azumi shi ma alhajin yayi azumi sai alhaji ya debo ya dauki buhun dangote ya baka in yabba mutum yanzu misali kamar rahmaniya gida nawa sun ka aje buhu buhu kuma gidajen da in bancin buhun nan da rahmaniya sun ka aje suna tunanin ya za su bude baki su yi sahuru sai a zo a aje masa buhu kaga da mai gidan da matar gidan da ƴaƴan gidan duk wanda ya ci abinci duk wanda ya bude baki da shinkafan nan to su Abdulrahman suna da lada adadin mutanen da na bude baki da buhun nan da sun ka aje gidan nan to gida guda kenan gida guda za ka iskan makila mutum da shi da mata ta da ƴaƴa biyar su nawa kenan mutum bakwai to gida guda akalla gida guda wanda baya da iyali mai yawa to sun samu ladar azumin mutum bakwai yanzu gida nawa sun ka aje buhuwan nan ko su kaccan bai su gida nawa ba su iya faɗa maka Allah ɗaya san adadin gidajen da an ka aje in dai ba aje ko ina ba ni dai gida na an aje ka ko san sun kwashi lada kan ko kuma ina da yaƙinin sun aje gidan Malam Abubakar Jibrin to can babban lada take don tun 2009 an kawo Malam Abubakar Jibrin haihuwa ya ce mai ita ta 42 masu rai banda wa'inda nan mutufa masu rai waɗanda ƴan dare ya rufe kofa da su ita wanga da an kai hatta tun 2009 kuma an saki haihuwa wasu ban san nawa an kai hatta bakin 2009 zuwa bari mu kaddara akwai ƙanana wa'inda ba su isa azumi ba amma cikin 42 nan mu ɗauka rabi ka azumi mutum nawa kenan kaga 21 mutum 21 to da ba gidan Malam Abubakar Jibrin ɗaya mutum ya samu ladar mai azumi 21 balle sun fi haka nan waɗannan ɗaya ne na bancin ɗaya ne akwai ɗayan ƴan uwa akwai bayan Allah da ka zuwa wanda ka san gidan sarki har gidan Malam Abubakar Jibrin yake kowa zuwa ya kai kun ba a kora dai Allah ya saka mishi da alkhairi ka gani haka ya kamata kowa ya san in Allah ya kowa ce ma kai ko ka taimaka ma waɗanda ba su da akwai marayu waɗanda iyayensu nan mutu sai ka ɗauko su akwai makwabta ko ƴan uwa waɗanda ba su da zarafi ɗauko wasu da cikin ɗayansu ka rage musu takalihi da sauransu dai, kaga ka taimaka, kai ma Allah zai taimake ka. Ina fatar kun fahimta, muna wa Malam Abubakar Jibrin addu'a irin taimakon da ya kawo marayu da bayan Allah ɗayan ƴan uwa ne, Allah shi taimaka, Allah ya ci gaba da taimako ne. Duk mai son ya ga baya ga Abubakar Jibrin, Allah ga baya gare shi. To Allah ya shiryar da mu. Don haka kun gani duk wanda Allah ya bazarahi kada ka ci kai ɗaya, maimakon a tahi a yau sayayya abu ya zan almubazzaranci. A sauwan ga a sauwan ga a sauwan kayan buɗe baki ka kawo gidanka duk ka tara da ka sha kunu dare yayi cikin kai cika da kunu ko cika da shayi saura duk sai su zango bai cikin kasari za a zubawa yara masu ɗaukar kasari su kan bisa shi su za su amfana da su maimakon waɗannan sayayya ka debi abin da ake da bukata kawai sauran kuɗi maimakon ya zan almubazzaranci kai ka sai wani abu kai ma kai tarayya da Abdulrahman ga samun lada. Lada kam kasar da sai dai ayo kama ba a cin masu Abdulrahman masu rahmaniya haka yake ko ba haka yake ba haka yake ko gwamnati bata abin da suka yi yanzu magarin ga mu sai mu ce su gwamnati mu gare mu eh wai jiya accidentally ina bude radio sai da ji an ce here is a special announcement sai gaba na faɗi ni ce to in jin dai ba gwamnati ya mutu ba kuma sai an kace His Excellency the Executive Governor of Sokoto State Alhaji Dr. Aliyu Maga takaddawa mako sarkin Yamman Sokoto has approved the immediate payment of this month's salary to civil servants to enable the civil servants celebrate Eid al-Adha with ease. Sai ni tsoki saura ga dan ma bidda na shure radio ni a special to gawan sanarwa wai gwamnatin jihar Sokoto wai ya bada umarni a yi sauri a biya ma'aikata albashin watan ga ko babu sallah yau nawa ga wata yau 20 ga wata an biya albashin jiya ba a biya ba yau 20 gobe lahadi 21 ran atanin 22 don ka biya albashi 22 ga wata me a so special ciki ne ko babu sallah zamanin gwamnatin san gaba da zamanin ba fara yau shi aka biya ma'aikata albashi ko babu sallah 25 ga wata kun tabbatar da mun koma baya yanzu a biya albashi yanzu 25 ga wata wani abu na so special wanda sai an special announcement cikin radio la hawla wala quwwata illa billah saboda me saboda wata duk kari over akai ba a biya albashin watan ga sai ya mutu mutu tos an samu kwana 7 zuwa 10 cikin wancan wata sunna biya albashi to yanzu tunda an ka ce a biya 25 to kenan yanzu an yi abin kwarai hawla wala quwwata illa billah ban taba jin koma baya ba irin wagga biyan albashi 20 wani abu ga wata yanzu kuma has special announcement aka yi game da shi sannan garin musulmi garin da basu da wata kima illa musulunci irin Sokoto muna da wani abin bugun gaba kamar addini to sallar idin layi addini ce ko ba addini bace wai yanzu mahukuntan garin Sokoto su bada umarni a biya ma'aikata albashi dai a biya su albashi dai wai yanzu har sai an yi special announcement game da wannan wai sun yi kokari Allah ya ji kanyari ma ba dan ya mutu ba yari ma in sallar azumi ta zo da sallar layi ku tambaye mutanen Zamfara yari ma ke yi sanda yana gwamna yari ma irin yanzu gansu ga sallar layya albashi biyu yake cewa a basuwa double yake cewa a basuwa ga albashin ku sannan ga albashi guda wanga bonus na yace ya taima ma'aikata su sai su yi sallar layya ba a biya kudin rago na ba ma'aikata ku tsaya ku jiya lokacin yari ma haka yari ma ke yi irin yanzu ga albashi biyu yake cewa a ba ma'aikatan Zamfara guda shine albashin su sannan guda su sai su yi sallar layya ma'ana kuɗin rago na ya ba sannan ba a biya ba bashi shi ya ba su ba kyauta ya ba su kuɗin wane ne kuɗin su ne mai da ruwan rijiya barna ce ba barna bace haka yari mace yi sai mai addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi ya bungo ne ya zama tilas in ji Hausawa haka mallan shekaru na Kano lokacin da yana gwamna shi kuma sai ya ce a biya shi ma albashi biyu yake biya guda albashin ku ne haƙƙin ku ne in ka biya ma'aikaci albashi kai mai wata alfarma akwai wata alfarma ga biya ma'aikaci albashi banka da alfarma aiki yayi ma ka biya shi to me alfarman da kai mai dole na wannan jazamin na biyan jakin ku tuku ka ba ma'aikaci albashi ne ba alfarma bace to sai wanga bi suna ne shekarau yace a biya albashi biyu guda haƙƙin ku ne albashin ku ne guda kuma ya taimaka muku ku yi sallar layya amma an ba ku rance kun san shi ku yadda yake ba da rancen sai ya ce duk albashin ka wanga da an ka baka rance albashi na biyu rabi gwamnati ta baka rabi rabin kuɗi za ka biya cikin wata 6 ya taimaka ko bai taimaka ba jama'a tsakanin ku da Allah yau musulmi kuɗin rago na ɗaya suka da bukata yanzu ka ce a biya ma'aikaci albashi a kaddara to ya ce ya sai rago da shi to shinkafa fa sannan yau ma'aikaci dai in dai aikin gwamnati da ya dogara gare shi wanne ne wata ka karewa ba a biya ta bashin shinkafa faruku da commissioner har ya kai ga mai gadi akwai wani special adviser yanzu yana nan cikin gwamnatin ta Sokoto special adviser na wanda yake amsa shinkafa gare shi kuɗi sun taru sai yazo gida ne biyar bashi wallahi galla ta kama zubo mai ga ido haka galla kuka ya kama da hawaye ba kukan zuci ba bashin shinkafa kuma special adviser ba mai guntun wando mai dogon wando kuma mai office kuma ofishin da aka aiki amma yau bashin shinkafa ya taru gare shi an ka zo gida ne da bashin shinkafa dole ya kama kuka ya sanya da banza ya tausha ɗaya gaban kashi eh dan cace in ya tausha ɗaya gaban kashi ya tsau mi kenan ya tsau banza to haka ya sanya da banza kuma da yohi da kunjiya yanzu ba magana ce maka wannan tsohon labari ne nika ba ku shekarun da sun ka wuce tun yarima na gwamna yau shekarar yarima nawa da barin gwamna shekaru tunda har an yi tinuwa ta Mamuda hawan shehin ga gashi na yayi shekara guda da rabi kaga Mamuda yayi shekara hudu shehi na da wajen guda da kusan rabi ko shekara nawa kenan shekara biyar da rabi yanzu rabin yarima da gwamna to kaga shekara shida da sun ka wuce zuwa sama yarima ka haka wai amma mu yanzu ga biya ma'aikaci albashi 25 ga wata Allah ya zikan ba farawa shi ma ba dan ya mutu ba ba farawa umurniyar basuwa standing order ce cewa dole na a biya ma'aikaci albashi 25 ba ga sallah ba fa normal kowane wata ka'ida ce a biya ma'aikaci albashi 25 ga wata in ƙarya ne kai mutanen Sokoto zo su ƙarya ta zamanin ba fara 20 babu sallah babu komi babu sallah azumi babu talayya albashi on no circumstance albashi ke wuce 25 ga wata duk ma'aikacin da ya amshi aljaya da yaushe rabe ne da amsa albashi 25 ko 30 ga wata ma sai ya mutu sai cikin wani wata sannan kan shi albashi shi yasa yanzu sun yi kwazo to sai mu yaba mu gwamnatin Sokoto ko ta yi kwazo ta biya ma'aikata albashi ga sallan laye 25 ga wata wanda ba farawa kai sanda babu sallah ta yi kwazo kai gwamnatin Sokoto ta yi kokari amma dai mu mutanen Sokoto mun koma baya su sun yi kokari mu ko mun koma baya mun ci gaba wallahi ba a ci gaba ba an ci baya don zamanin ba farawa ko babu sallah 25 ga wata aka biya to yanzu sun ce a biya 25 ga wata nayi imani ba za a biya shi ran Monday ba to yau 20 ga wata gobe Lahadi 21 Monday 22 ga wata kaji wai biyan albashi wai 20 ta wuce bayan 20 ga wata wai har special announcement aka yi game da shi wai an yi kokari lalle mun kai ga gwamnan gwamnoni wanda ya iya aiki tsohon ma'aikaci kare asibin saban wanda ya san darajar ma'aikata to yanzu kaddara an ba ma'aikaci albashi shi yanzu shi ma'aikaci ko giya ya sha yana fara dauka albashi ne sai sai rago ta rago ma'aikaci yake ko ta shinkafa ko bashi albashin bai isa ta biya balle ya tunanin rago ma'aikaci kan shi dalle sai dai ya tafi mu da ba mu aiki mu yan mai in mun kai layya mu da ba mu aiki mu adda wadata shi yasa ka garan da na gano inda son ka nuha na jiha musu ka da Allah ya hankali nace na ya gwargwadon iyawa ta nidda ne zamana kuma kaga har yanzu yau ba ta kashe ni ba kuma yanzu ban tunuwa da jibilla ya gabana ya fadi sakanin duk ma'aikacin da ajiha Sokoto ya tuna jibilla ya sai gabana ya fadi ko sai abin zai kada mai gaba ya zai samu kudin rago kaga ni da nisake su ni kama Allah da ba ni ina tare da Allah kaga Allah ya isa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu don haka wallahi ku sake su ku kama Allah duk wanda ya dauki wadan kattan banza ya dausha ɗaya gaban kashi ba su da wani amfani muna roƙon Allah shi raba mu da su lafiya kaji ma'aikacin jihar Sokoto ya kai ya ga arka ne a biya shi albashi bayan 20 ta wuce ga wata ga sallah wai an yi mai kara an yi mai karimci sannan yau an rasa kungiyar kwadigo ta fito ta ce mai girma gwamna abinda kai tsakani da Allah bai isa ba haka aka yi mana ba lokacin waccan gwamnati sauran gwamnatoci ba haka suke yi ba har rance wasu gwamnatoci su ba ma'aikatansu kyauta su ji sauƙin sallan layya wasu kuma su ba da rance to biyan albashi shi ɗaya bai isa ba yau wanne ne jami'in kwadagunka ya ce ma gwamnati haka nan babu don me saboda duka an taru an zan 'yan amshin shata duka 'yan jarida abinda mun ka sani da malaman addini da 'yan jarida suke kwato haƙƙin jama'a sannan da 'yan makaranta ƙungiyoyi na 'yan makaranta to duk waɗannan da ka sani in bancin 'yan ƙalilan daga cikin su duk an saye su duk suna cikin aljihun gwamnati kowa fadanci ya kai yau wacce ka fata watsa labari ta Sokoto ka iya zuwa ta tunkari gwamnati ta ce gwamnati ba ka yi ma ma'aikata adalci ba cewa a biya su albashi ɗai baka taimaka musu da rance ba balle ka ba su kyauta. Wani dan jarida na Sokoto kuma sunna ya faɗa haka nan. Ni nace babu. In ku ana iya na kalubalanci GM ko na Rima Radio ko na RTB ko na FM ya fito ya faɗi haka nan. Ko duk wani dan jarida da ya hawo gaba ta ya fito ya faɗi haka nan. Wallahi ba su iyawa don me? Saboda mangariba duk suna can gidan su azzalumman suna fadanci. Sun yaka ajayewa ne da kujera ta aza shi. Ko ku a bashi kwangila ko a yi mai kaza ko a yi mai promotion ko a yi mai kaza ko a yi mai kaza. Haka mallam ma addini shin wai karantar da aqida kawai da ibada shine kawai aikin malaman addini? Wallahi a'a, hadda kula da haƙƙin masu rauni waɗanda anka zalunta. Kafirci dai duniya sai dai a biyo baya, amma ba a koma kafirci irin na Fir'auna. Haka dai ko ba haka bane? Amma da Allah ya aiko annabi Musa, mun karanta cikin suratul Qasas da sauran wurare, da Allah ya aiko annabi Musa, ba a fara cewa Musa ya tunkari Fir'auna akan kafircin da ya kai ba, zaluncin da ya kawa bani Isra'ila an ka fara umarnin Musa ka gaya mai ya bari. An arsil ma'ana bani Isra'ila, ko an arsil ma iya bani Isra'ila, ka saki bani Isra'ila su fita da ni, ma'ana kangin da ka sa musu na bauta ka ɗebe shi, ka bari su koma mutane like every human being. Shi an ka ce ya fara. Don hakan ga haƙƙin daga cikin ayyukan mai wa'azi na farko na gaba-gaba shi ne waɗanda an ka zalunta ya tabbatar da ya ƙwato su, daga ya ƙwato musu haƙƙin daga wanda ya zalunce su. Don haka in gwamnati ta zalunci ma'aikata ko ta zalunci talakawa, yana daga cikin aikin mai wa'azi ya aza wa'azi ya yi magana, gwamnati ki ji tsoron Allah, abu kaza da ki ba daidai ba ne. Yau ku faɗi jihar Sokoto, wani mallami ka iya haka nan? In bancin su Mallam Abubakar Jibrin. Wani mallami ya gwamnati ka abu ya ce gwamnati ta yi kaza ba daidai ba. Malamai abu ƙiryar ragiyansu farawa gwamnati juda. Da gwamnati da sarkin musulmi ƙiryar na rage. In an ka ci gaba sai ka iskan ma malami yawa gwamnati juda. To sai su yi ta yi. Mu ka wallahi ko kallon ƙware ba za mu yi mai balle har mu ga girma ne. Don bai ga girman Allah ba. Don haka baya da girma gare mu. Duk wani wanda ya wa a shari'a karan tsaye za mu yi mai karan tsaye mu ma. Ba ina ne wacce shari'a da ya rima ya ba, shari'a ta Allah ne ka nufi. Ina fatar kun fahimta. Don haka za mu faɗi gaskiya gwargwadon yadda Allah ya fahimtar da mu. In ka ga dama ka gyara, in ka ga dama ka yi beres, wannan dubara na gare ka. Ni dai matsayina na mai wa'azi na idan na aiki. Ina fatar kun fahimta. Haƙƙin malamai ne su tashi tsaye su faɗa ma gwamnati gaskiya. To wani mallami ka iya faɗi? Ko wani mallami abinda ya kaso an gina ma wani masallaci shi ma a zo a gina mai, gwamnati gina mai masallaci. Ko makaranta ta yi tarin guje, gwamnati ta zo ta gyara mai makaranta ta, ko gwamnati gina mai gida, ko kwamitocin gada gwamnati kai, kwamitin musabaka, kwamitin zakka da waƙafi, kwamitin mai sunan abin nan, kwamitin wannan buɗe bakin da aka yi ga azumi, kwamitin iftari da sauran kwamitocin dai da aka yi na addini gwamnati ta sashi. To yana son gwamnati ta sashi cikin kwamiti, ina shi ina ce ma gwamnati abu kaza ba daidai bane a gyara. Don haka ya yi aiki ne na matsayi ne na malami? Wallahi bai yi ba. Bai yi ba. Sannan da kujerin umra da hajji yanzu an ɗiba an tahi wurin kuɗin hadaya, ba hajji ya kai su ba fa cin kuɗin hadaya. Ana can tun Madina sai a amshi kuɗin alhazai a sawo nama ga ledodi, a samu rago guda a yanke a sawo nama, ga hadayarka ga hadayarka. Hadaya aka yi Madina. Ana hadaya Madina, manzon Allah korara umma ne da Madina ya tai da su Makka. Kuma da ya zo Makka bai yanke bai ɗaure sai sahiyar sallah, ko sahiyar sallah sai da ya je hijimra sannan yanke raƙuma ne. Sannan kana munafiki ka ce wai an yi hadaya Madina? Kai ka zo da aikin hajji ko manzon Allah? Ko manzon Allah da kawai gyara kenan, wanda ya yi shi ya yi wauta ya kore raƙuma ne bai san ana yanke sunan Madina ba? Kai ka iya? Don haka ana ta an ɗiba an tafi. Allah shi kai mugu nesa, Allah shi raka taki gona. A tafi can. A ciyo kuma a dawo kuma kuɗin hadiyar ba su hana su raraka. Ina fatar kun fahimta. Kaga shi yasa kullum cikin ƙasƙanci suke. Muna roƙon Allah duk malamin da ya saki gaskiya Allah ya ci gaba da ƙasƙanta shi. Yau ga malamai nan ba su ɗaukar waya, wani malami wani aboki ne ya buga mai ya ƙi ɗauka, sai ya je gida ya iska mai na bugo ya ce wallahi yanzu na ba ɗauka waya, ce saboda zagi. Zagi shi ka faɗi da baki ne, aboki ne ya ka faɗa ma zagi. Sai a bugo malam wani ne ya ce ka fara zuwa awon ciki. Wai an yi mai ciki, malami kuma ya wa'azi. Cikinka ya kai wata nawa, ka fara zuwa awo? Wallahi baki da baki ka faɗa ma aboki ne haka. Haka ake bugowa ana ce mai. Ka fara zuwa awo, cikin ya kai wata nawa? An fara zuwa awo tunda mun ji labarin an ce an hude ka? Malami. Duk a game dukiyar Sokoto a bashi ya ci riba? Wallahi ni gaggari na bai ci riba ba. Don in bancin imani ba abinda an muhimmi ga malami kamar mutunci. Don sai kana da mutunci mutane ke saurari, ga da aka rawa kai ɗan iskan nan ne malam, ko da lokacin mutunci shikenan, ko tsarin ka ba za su yi ba. to mutuncin ya zube an ce wai karo wani yake wai kwanan gida haka zuwa inda wani ya baka mota ku kwanan gida haka zuwa inda wani ya baka kuɗi ko ya baka kujerar haji to me amfanin motar me amfanin kujerar haji me amfanin kuɗin zaka da mutuncin kanka ana ma kallon sakare ka zo sannan to yanzu an ce cinka akai to wada sauran wa'azinka karuwar wani an dauke karuwar daga akai ga ai kayan wani na kayan mai gida ne kaga sun tunda girman sun tunda girman musulunci ku zo ku fito ku hada ma gwamnati gaskiya ba ku ganin belle ya buga shin nan yayi tsayi ne kun ji labarin yunwa ta kashe ni ha to Allah nan da ya ishi belle ya bu in kai wa da belle ya bu kai ma zai ishe ka sannan da kun kaga gwamnati mitan ba ku in badi ba albarka ba mitan ba ku wadanda an makita ta don haka ku fito ya ku yan jarida ku hada ma gwamnati gaskiya yanzu kamata yayi ba wai a ce rima radio ta special ana gama special announcement sai GM na rima radio ya bada nashi yace to mai girma gwamnati mun ji ka ce a biya albashi to tallafin da an ka sabuwa ma'aikata fa ga sallah GM na rima radio kamata ya faɗi haka na aikin sa ne GM na RTB shi ma ya bude RTB ya fito sai ya tallan RTB sai ya ce to mun ji an ce a biya ma'aikata albashi to sauran tallafin da an ka saba fa amma waka magana wa sarki da makoko na su iyawa to yan jarida ba su yi ba to malaman addini suna ina malaman Sokoto ga sallah ta kama gwamnati ta yi shuga ma'aikata ba wai sauran talaka ma'aikatan ma kun ji albashin tsaye za a ba ku ni malamai sun kace ni za su cewa sanin za su cewa haka sarakuna su sarakuna ita mutum su dama su rubaɗɗen haure ne kawai cikin baki dama sarakunan gargajiya dama yan gargajiya ne ba su da wani amfani manyan su da kananan su kuma duka buge ba su da wani amfani shi yasa Allah ya ji kan Dr. Ahmad Abubakar Gombe don ya mutu ba ga tafsirin azumin bana Dr. Ahmad masallacin Sultan Bello dake Kaduna an sawo shi live cikin rediyon Kaduna duk Najeriya wanda ya saurara ya ji Dr. Ahmad yace yana kira ga sarakunan arewa tunda sun fito ga fili sun nuna ba addini an manufar su ba fadanci suke ga gwamnati gwamnati ta sai su ta biya to su tsantsane hannuwansu ga duk abin da ya shafi addini sai su yi tawa gwamnatin fadanci addini su ban muna mu masu addini haka Dr. Ahmad ya ce Allah ya ji kainai dama ya gari faɗin gaskiya kaga ashe faɗin gaskiya har gado ana yi ya gari faɗin gaskiya Abubakar Gombe kowa bai shaya maga abin da ya shafi gaskiya to haka ga ɗane na ya ga Abubakar Gombe nan na ya taso Allah ya taimake shi kuma ya kare shi kuma ya bashi ƙarfin zuciya ya ci gaba da faɗi yace Najeriya cikin tafsirin bana fa yace Najeriya bamu da musiba illa PDP da ƴaƴanta su ne musibar Najeriya yau an ka ce babu PDP kashi 90 na matsalolin Najeriya sun tafi don haka muna roƙon Allah tunda haka Dr. Ahmed ya ce tunda ashe PDP an matsalar Najeriya Allah ka jaye mana PDP Allah ka yi mana awon gaba da PDP wannan lema Allah ka rarake ta ka yage ta wanda ka shan inuwar leman nan Allah ka mai sai ba ma cikin rana ba Allah ka mai sai cikin wuta kuma ni duka ni ce ban ce wani da wani ba duk mai shan inuwar leman nan Allah ka mai sai cikin wuta mai amfanin musiba Dr. Ahmad Gombe ya ce ba musibar Najeriya illa PDP to Allah ka jaye mana ita mu huta da musiba taji ya faɗi maganganu masu gauni to ina NBC NBC sun kace Bello ya bu in yana wa'azi yana kawo tashin hankali shi yasa wai kada a sashi cikin radio television an bada umarni wai kada a sashi ga hawa da sun kace to gashi irin maganar da ne yace Dr. Ahmad Gombe ban ji kuma an dakantar da sashi cikin radio television ba abinda sun ka dauka Bello ya bu irin malaman nan ne masu mura wanda murya su ba ta fitar sai ya shiga cikin radio shi yasa an ka kira duk jami'an radio television an ka ce kar a sa Bello ya bu ko da kuɗi wani ya bada kuɗi akwai wani ɗansa ya sa da ya so ya bada kuɗi wai a sa Bello sai bai san ban matar sidi ga azumi ba sai an ka ce ina ai an bada umarnin ka a sa Bello ya bu to ku faɗi gidan wa Abbabu kasa din Bello ya bu har su masu bada umarnin gidajen su akai kasusuwan Bello ya bu yaya sun ka bari kasusuwan sun ka fita har sun ka kai gidajen su an gaya ma Bello ya bu mura gare shi sai ya shiga karamin mallami a sai ya shiga rediyo haka jan murya ta yi Bello ya bi wallahi mutuwa ta gidan kowa sai ta shiga Allah ya shirya da mu don haka a rika rediyo da talabijin Bello ya bi bai ma da bukatar rediyo da talabijin akwai malaman da ka ɗauka kuɗi su kai talabijin ko ƴan talabijin ko ƴan rima rediyo don a rinka sawo su in akwai wani ɗan jarida da na taɓa magana da shi akai ina neman alfarma a sani cikin kahon watsa labari ne yanzu ya faɗi wallahi ban taɓa ba sannan GM biyu an kai na RTB nan gida na sun ka iskan min muna sun mu dauki program ɗinka dace na yi muku yawa GM biyu da wanda annan yanzu da wani wanda ya tafi wanda annan yanzu gida na yi iskan nan nan ina da rabuwa ga yazo irin yanzu da fa yace malam za mu dauki tafsirin ka wanda yace zai dauka ni ce a nawa RCD yawa yace a malam ka ya hankuri ai kaza duk to shi kenan bar mu ni zo ni ba ku shawara ko kun ka ce a shiga ni shiga an kwashe lafiya ba a ƙare shekaran nan tafsirin da ni tusa ga annan nan sai an ka ce a cire ka zai kawo tashin hankali ba ku san tashin hankali ba yana nan tafi gare su Allah ka kawo musu tashin hankali cikin gidajensu ka saukan musu da tashin hankali cikin gidajensu ka saukan musu tashin hankali cikin ofisoshinsu ka saukan da tashin hankali bisa kwallon kawunansu Allah ka nuna musu tashin hankali su ganai ya taba jikinsu ya taba su taba shi in ba su san tashin hankali ba Allah ka kawo musu shi su ganai sai mu tafi ga wa'azi don hakan ga mu ba mu yaba ba ba mu yi Allah wadda rage abin da gwamnatin jihar Sokoto ta yi sannan ba ta wa ma'aikata adalci ba haka nan jihohi na sabuwa ma'aikata ba cewa wai a biya su albashi kawai shikenan wai kuma had the special announcement there is nothing special in this announcement takaici ne kawai da ban haushi amma muna kira gare su zo su gyara in ba haka ba ko lalle mu da kofa kuna nan dai kun fara ko na faɗa muku ci gaba da addu'a ta kare ta ragargaje sannan ta rukurkuce ta waƙe ta tunsure ta kife da kai ta bakin awwalu dan Kano Allah ka sa ta kife da kai Allah ka kawo mana canji na alkhairi ka kawo shugabanni waɗanda ke son ma'aikata wa'in za su wa ma'aikata sauran talakawa adalci wa'annan sun fito ga fili sun nuna ba su son ma'aikata ba su talakawansu Allah yadda suka zalunta talaka Allah ka isar ma talaka gare su zaluncin da an kawo talaka Allah ka isar ma talakawa Allah ka kawo mana shugabanni na ƙware masu tsoron Allah masu tausayin talakawa ku tashi tsaye sauran kwanukan gadan da ƙare musamman ranar Arafa ku ɗauki azumma kun ji ko yanzu liman yayi nasiha ko ku dauki azumma sannan lokacin da kuka azumi ranar arfa jibi ku yi ta addu'a Allah wannan bakin bani PDP Allah ka jaye mana ita da Najeriya gaba ɗaya waɗannan miyagun shugabanni ka jaye mana su ya Allah ka ba mu shugabanni na ƙware masu tsoron Allah masu talaka adalci masu son ma'aikata an sai yan jarida an sai mallama addini an sai sarakuna har da yare yan makaranta kungiyoyi zai gaji ayato eh mai girma gwamna yayi kaza kuma wallahi ƙaryata komai bai ba illa zalunci zalunci kawai gwamnonin ga son kai da gwamnatin tarayya da ta jihohi ba su komai illa zalunta mutanen su yau ga Najeriya ku diba dan Najeriya da ya koma Najeriya tana cikin kasashe yau duniya ba abin da a ƙarfin tattalin arziki ga ƙasa illa man fetur to Najeriya ita ce ta shinda ga arziki ga waɗanda petroleum exporting countries kasashen da ke kai man gurɓataccen mai kasuwar duniya Najeriya ita ce ta shidda amma ku diba hankalin Najeriya yake ciki yau kuɗin rago 20,000 yayi layya in ya tuno sai gaba ne yawa don bai da 20,000 kuma ma'aikacin gwamnati fa to ina ga wanda ba ma'aikacin ba muna roƙon Allah shi kawo mana canji na alkhairi Allah ka jaye mana fir'aunoni barayi azzalumai Allah ka jaye mana su ka kawo mana shugabanni masu tsoron Allah masu tausayin talakawa wa'annan da muna talakawansu ba azzalumai ba wanda daga su sai ƴan matansu karuwansu in dai ba kwanci kai an hagurje ka ba a ba komai shi yasa wani mawaki yace in ka ga mutum na daga kafada to ya bada baya ne an yi an gama kun dai gano abin da aka haka wani mawaki yace ba ni ne mawaki yace ina da kasar din mawaki yace in ka ga mutum na daga kafadu haka yana daga kafadu wata tsaya to ya bada baya ne an yi an gama sai daga kafadu wai karo ne are biyu na dare wani shege ka bugo mai waya yazo kwanan gida ya bar mata ta ba yaya ne ta gidan wani kwanan gida kuma gobe sai daga kafadu wani abu sai sakkwato Allah ya shirya da mu wa an ummi umara al ansariya radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama dakala alaiha fa qaddamat ilayhi ta'aman fa qala kuli فقالت اني صائمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصائمه تصلي عليه الملائكه اذا اكل عنده حتى يبرم حتى يبرم وربما قال حتى يشبع رواه الترمذي وقال حديث حسن wannan hadisi an karbo shi daga ummu umara uwar umara al-ansariya mutuniyar madina ce radiyallahu anha yadda Allah tabbata gare ta annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama dakala alaiha cewa annabi ya shigo inda take faqaddamat ilayhi ta'aman kaga annabi ya kawo mata ziyara gidanta kenan ko faqaddamat ilayhi ta'aman sai ta gabatar abinci zuwa ga annabi ta dauko abinci dama abin da yake sunna da ya zo a kawo mai abinci kuma wannan ko Hausawa haka suka ce ba ko ruwa ka sha labari don haka yana zuwa sai ta dauko abinci ta kawo mai faƙala, sai annabi ya ce kulli, to ki ci mana. Kaga wannan in kai yi baƙo, to ka kawo abinci kuma ka zanna ku ci tare, in wanda ya kamata ku ci tare ne, kaga ita mace ce bai kamata zanna ta ci tare da annabi ba ko? To amma dai abin da ya kamata kuma don ta daɗa ɗaran manzon Allah ta fara ci, sannan sai ta bashi ya ci. Shi ne annabi ya ce kulli ki ci, faƙala sai ta ce inni sa'ima, ni azumi nake yi ya manzon Allah. Ni mai azumi ce. Kaga azumin na talako, kaga mata masu ƙoƙari ba waɗanga mata-mata ba. Ko na farilla yaya sun kai shi, balle a ce na natila. Don haka mata ku yi koyi da wannan mata, ku rinƙa yin azumin natila. Ga azumin tara ga wata, ko duk wanda ba ta cikin al'ada ko ba ta da wani uzuri sai ƙoƙari ta yi shi. Sai ta ce mai azumi nake ya manzon Allah. Faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, sai manzon Allah ya ce inna sa'ima, lalle mai azumi tusalli alaihi al-mala'ika, mala'iku na yin salati gare shi. Menene salatin mala'iku? Addu'a, suna yi mai addu'a ta neman gafara da rahmar Allah. Ni sannan ga ladar abincin da kan ba wasu. Mala'iku za su yi mai addu'a in an ci abinci bu ne hatta ya burgu har su masu cin nan su gama ci. In ka ɗauko abinci kana mai azumi kan ba wani ya ci, ko kan ba wasu su ci. To duk lokacin da sun ka ɗauka suna ci, mala'iku na nan suna yi mai addu'a, Allah gafarta mai, Allah kai mai rahama. Wa rubbama qala, kuma da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yashba'u, har sai sun koshi su waɗanda kan ba abincin. Kaga wannan falalar mai azumi ya ciyar da wani, daɗa ko mai azumi ko bai azumi wanda za ka ciyarwa. Sanda duk kana mai azumi kuma kan ba wani abinci, to daɗa in mai azumi ne in ba mai azumi, mala'iku za su yi ma addu'a. A wani lokacin da sun ka ɗauka suna cin abinci har su ƙare, ko kuwa har lokacin da sun ka koshi. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithan hasanan, Imam Tirmidhi ya rawaito shi, ya ce hadisi ne mai kyau. Haka yake mai kyau ne, an yi maganganu amma dai daga baya dai an tabbatar da cewa hadisi ne hasanan. Wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam jaa ila Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu fa jaa bi khubzin wa zaytin fa akala, thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-mala'ika. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Wannan hadisin an karbo shi daga Anas, yarda Allah tabbata gare shi, cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi, jaa ila Sa'd ibn Ubadah, manzon Allah ya kai ziyara inda wani sahabi nashi babba daga cikin shugabannin Madina, Sa'd ibn Ubadah. Kaga annabi yana zuwa ziyara gidajen sahabbai ne ko? Ma dalla, to haka ya kamata kowane shugaba ya rinƙa yi. Sai dai shugabannin mu yanzu kana son ya kawo ma ziyara? A wallahi ni ban san gani ne gidana, don sunanka zai ɓaci in aka gane ka tare da shi. Ba ya zo gidanka ko bisa hanyar aka gane ka tare da shi kun gaisa. Kasan akwai wani babba garin ga kwamandan ƴan lodo, kasan yana da al'ada da ya gane sai kana nan kana nan, waya nuna ya san ka. Wata rana cikin mutane sai yawa wani yaro matashi kana, yace wallahi ran kai dai baka sanni ba, wallahi baka sanni ba, cikin mutane. Don me? Don ya bar rantar da kai ne? Don in an ka gane ya san shi, tuhuma za ta shiga. Kadiba yau daidai da ku gaisa da mutum tuhuma ka akai, wani kaskanci ya wuce haka ga rayuwar al'adama. To muna roƙon Allah matuƙar ba su ba, Allah ka ci gaba da kaskanta su, Allah ka ci gaba da wulakanta su, Allah ka ci gaba da kunyata su, Allah ka karya su. Kana nan kana yace wallahi baka sanni ba, wallahi ran kai baka sanni ba, baka sanni ba wallahi. Bayan ya wuce an ka shiga komai da yace, to ina yadda a ce ta da shi nake? Kadiba huwa yaro bai yadda a ce ta da shi yake. La hawla wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah shi kare mu da bakin bane. To kuma irin wanga mugu wai shine annan ka ganin malamai suna ta gogorewa wai a samu kaiwa. Shi ya zaka ga yanzu ana sai a buga malami a ce mallan ka har zuwa antenatal, kun san antenatal ko? Ka har zuwa wurin awon ciki, wai mallan ciki gare shi. Yau kaddara ta samu mallami wata rashin lafiya ta kammai, a dauke shi a kai shi kasashen waje ko Egypt ko Makka Saudi Jama, kafin ya dawo kana jin an fara aikata, an hude mallan yana ta an kai shi wurin walda, an kai shi ayo walda ta bude. In mallan ya da sai ga ana kallo ne, ana kallon bayani a gani, an ga dan tulli a san nafcin na nan tare da shi. Eh, ka gani mallanci ya kare. Don haka ku ji tsoron Allah ka mutuncin ku, musamman ya ku mallamai. Bai kamata ka sai ku diba nassin Qur'ani, Allah ya ce wala tarkanu illa alladhina zalamu fatamassakum an-nar, kakko karkata ga wanda ya zalunci. Zaluncin nawa karami ko babba? Bai halatta ka da azzalimi. Bara'a an kace ku yi da azzalumai, amma ku kuna nan kuna gogorewa ku samu kaiwa har da suka wasu. Ai wallahi subhanallahi, abuka bata ai musu kaza, shege ya bari ni kai mangare bai yau abacci subhanallahi, abuka bata ai musu kaza. Babban musiba dai mutuwa ko? To duk wanda ya san inda mutuwa take bai kawo mai ita ga na roƙi Allah, shi Allah shi kawo mai ita. duk wanda ya san inda mutuwa take ya izo ta gane nan ne an ga ya taho gane ya zo min mutuwa duk a huta da cewa galla ayi mai kaza ayi mai kaza shi da wannan lo tai sannan tsohuwa sai dai a kashe ta bisa ƙarin daudawarta wa'azin ga sai dai a kashe mu bisa gare shi amma ba mu bari dai insha Allah ta'ala sannan duk abin da mun ka ci karo da shi kuma ba mu jawo rohe ba mu shan koko don dalili zan jawo rohe yadda nassi yake haka na kawai dai in fada za ka yi fada da wanda yanzu ba da da sali naka karatu ba to in karanta abu ciki shikenan in fada za ka yi da imamin nawa kuma ta kai fada ni sakatare ne kawai nake ni karantawa ne sai dai abin da na kara ta gehen kaina don kun san ina kari ni ma ta na gehe ko eh amen eh wai shi nika nihi bayani wanda bai yi ba sai in kara bayani in fadada bayani ba shine sharhi ba a karatu kalma kalma wannan bai da ma'ana shin ai kun kaga mutane da yawa suna son sauraron dalla ba saboda bayanan da ya kai sannan ina relating din nassoshin Qur'ani da hadisan manzon Allah da abin da ke faruwa yanzu in kace qul ya ayyuhal kafir kace ya kuka hairan makka ya bada ma'ana ni bani wa Qur'ani irin wannan tafsirin cika hairan makka ka hairan sakkoto dai kuma na yanzu ga ba wadancan na zamanin manzon Allah ba ba ma na zamanin yau dan wado ba na yanzu ga mu muka dauko ayan nan daga sai mu alama na yanzu yayi daidai ko yayi kukuri yayi daidai kahiran maka ya kafin rai yanzu Abu Jahal duk wanda yayi aikin Abu Jahal kuma bi Allah din kace mai Abu Jahal sai mu aje ayoyi aka Abu Jahal kawai da Walid dan Mungira bayan ga munan da Abu Jahal gare mu ga mu da Walid dan Mungira ga mu tare da Wazir Hamana ha da aka shi abbanbancin wa'azin billa da nasara su wadancan nuna suka yi ayoyin ga wadancan dai sun ka tsaya to kenan ayoyin mu'min ne ko ga mu'min ne ga su abaka dai za ka tsaya ba da nan yanzu ba ai an ce ayoyin da nayi magana game da kafirai da munafukai da azzalumai sun tsaya ga wadancan na zamanin annabi to ayoyin da nayi magana ga mu'min ne ko ba mu'mini ko guda yau kenan sun tsaya ga su abubakar su umar su usman da sauran sahabbai mun yadda da haka nan to ashe in ba mu yadda ba in ayoyin da Allah ya magana mu'min ne Allah zai sa su aljanna mu'min ne Allah zai ba su gara kasa kaza hadda mu muna fatar hadda mu to ashe dole mu jawo ayoyin nan na su Abu Jahal mukawama Abu Jahal sakkwato mukawama Walid dan Mugiran sakkwato mukawama Hamana sakkwato ni sunan jagoran yan ludu zamanin annabi ludu wai shugaban yan ludu sannan to kaga dole mu jawo ayoyin nan da Allah ya saka mu yan ludu mu adama wadanga yan ludu sakkwato in ba haka ba ku ba mai adalci ba muna roƙo Allah ya shirye da mu to yace wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama jaa ila Sa'd ibn Ubadah ko cewa annabi yazo ya kawo ziyara inda wani sahabi ne Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu da Allah tabbata gare shi faja'a bi khubzin wa zaitun shi ma Sa'd ibn Ubadah yana ganin wannan babban bako na shi manzon Allah sai ya tashi ya kawo abin da annan sai yazo da gurasa da kuma zaiti zaiti kamar nau'i ne na mai kenan ko kaga kenan sai a tsoma gurasa cikin zaiti a ci fa akala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai maqalan nabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai annabi yace afara indakum sa'imun masu azumi sun yi bude baki gonku wa akala ta'amakumul abrar kuma mutane masu da'a sun ci abincin ku wa sallat alaikumul malaika kuma malaiku sun yi muku addu'a rawahu abu dawud bi isnadi sahih ne ma'anar wannan hadisin shi ko yana nuna ashe duk wanda kan zo gida ne ka ci abinci ko ya baka abinci ka ci yana da haƙƙin ka mai addu'a na fatar kun fahimta ba wai sai a dubu da baki ba to wannan ita ce addu'ar da annabi ya ba ya zo gidan Sa'd ibn Ubadah ba Sa'd ya kawo mai abinci to bayan annabi ya ci abincin da Sa'd ya kawo mai sai annabi ya yi wannan addu'ar kaga in mun ka dibi jimlolin guda uku da nazo cikin hadisin dukkan su labari ne jimloli ne masu bada labari ga lafazin su amma suna da ma'anar addu'a ina fatar kun fahimta jumla ta farko annabi ya ce afar indakum sa'imun masu azumi sun bude baki ko sun ci abinci gun kaga wannan labari ne annabi ka basuwa masu azumi sun ci koko masu azumi sun ci abinci gun ina fatar kun fahimta sai malamai sun kace duk da yake wannan jumla ta zo da sigar labari amma tana da ma'anar addu'a addu'a ce annabi kai afar indakum sa'imuna Allah shi ba ku lada irin ladar da yake ba waɗanda sun ka ba masu azumi a gambu baki kaga sai ta zan addu'a wa akala ta'amakumul abrar ita ma khabari ce labari ne kuma annabi yace kuma mutane masu da'a sun ci abincin ku ma'ana addu'a ce annabi kai mai Allah shi ba ku lada irin ladar da yake ba mutanen da sun ka ci yadda mutane masu da'a wasallat alaikum almalaika, kuma malaiku sun yi muku addu'a, ma'ana Allah shi ba ku lada irin ladar da Allah ka ba waɗanda malaiku cewa addu'a, ma'ana Allah ya sa malaiku su yi muku addu'a. Kaga addu'a ce annabi ya yi mai, to wannan shi akujjar, inda duk ka zo inda mutum ka ci abinci ne to haƙƙi ne ka yi mai addu'a. Wannan tana daga cikin addu'o'in da ake yi. Aftara indakum as-sa'imuna wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum almalaika. Akwai wata kuma, Allahumma at'im man at'amani wat'im man saqani, ya Allah ka ciyar da duk wanda ya ciyar da ni kuma ka shayar da wanda ya shayar da ni, yadda ya bani abinci Allah ka bashi abinci, yadda ya bani abinci Allah ka bashi. Kuna cikin addu'o'in da akai haka. In an gayyace ku walima, bayan an ci walima, to ba haka dai za a wacewa ba kamar bisa shi, a sai kai mu ango da amarya da zuri a su addu'a. Ina fatar kun fahimta. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin, Imam Abu Dawud da rawaito shi da isnadi ingantacce. To wannan shine karshen abin da ya shafi azumi. Sai ce kitabul i'tikafi, wannan littafi ne mai bayani game da li'tikafi. Me ye li'tikafi? Malamai sun kace li'tikafi yana da ma'anoni guda biyu, yana da ma'ana ta lugha, yana da ma'ana ta shari'a. Lugatan in an kace i'tikafa koko al-i'tikaf, yana da ma'anar luzumu shay'i, lazimtar abu. Sanda duk ka tsayo ka zare damtse ga abu sai a ce i'tikafta alayhi, ka lazimci abin nan. Kamar cikin Qur'ani na Allah ya kawo i'tikafi, kamar cikin suratul a'raf Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani game da annabi Musa da mutane ne, sai Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa'ata ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Kaga ya'kufuna daga li'tikafi. Fa'ata ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'maluna qala aghayra allahi abdikum ilahan wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin. Allah yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahr, bayan fir'aun ya kori bani isra'ila, annabi Musa da mutane ne bani isra'ila ko sun gudano daga fir'aun ya biyo su. Allah yace sai mun ka tsallake gulbi da bani isra'ila, da sun ka zo ga gulbi babu masu fito, ga su sun tawo ga mutanen fir'aun can kuma har sun ka ce ya Musa inna lamudrakuna wallahi mu wadanda za a riskana. Qala kallah inna ma iya rabbi sayahdin, wani wuri can cikin suratul shu'ara ne. To sai Allah ya ce sai mun kai wahayi ga Musa annabi rubbi asakal bahar, cewa sasan dan nan ka buge gulbi. Musa na annabi Musa alaihi salatu wassalam ya sasan date yana bugun gulbi, sai gulbi ya tsage hanya 12. Shikenan sai bani isra'ila sun ka shiga, dama kabila 12 ne ko, shine asalin kabilanci ga bani isra'ila. Ko wace kabila sai ta shiga hanya guda sun ka ketare. Bayan sun ketare, fir'aun ya zo ya shiga, Allah ya bari sai da ya kai tsakiyar gulbi, ya ce gulbi ya hade, sai an ka gama da kayan banza. To shine Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahr, sai mun ka tsallake gulbi da bani isra'ila, annabi Musa kenan da ƴan uwa ne bani isra'ila. Sun ka ci gaba da tayya, suna nan suna ta kashin gudu, ba san Allah ya halaka fir'aun ba, suna nan suna ta kashin gudu har sun ka kai fa'ata ala qaumin, sai sun ka zo ma wasu mutane ya'kufuna ala asnamin lahum, waɗanda suna masu lizzimta gumakansu. Sai sun ka zo ga wasu jama'a, ga su sun aji gumakansu, suna taba, sun yi jarab da zuwa suna bauta mai. Ina fatar kun fahimta. Qalu sai dai wannan bautar da waɗannan jahillai ke wa gumakan, sai tabba bani isra'ila ganin tare da annabi Musa sha'awa, sai sun ka ce ya Musa, ya kai Musa iji allana ilahan, mu ma ka sanya mana abin bauta, sanya mana gunki kama lahum alaha, kamar yadda suke da gumaka, sanya mana gunki irin gumakan waɗanda ji wai wanda a tare da annabi, wai annabin Allah zai sa ma gunki, ka bauta ma gunki. Kaga ya nuna ba su fahimci komai ba kenan. Subhanallahi. Ka gani, iji allana ilahan kama lahum alaha ala, sai annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhalun, ka wallahi ku mutane kuke masu jahilta al'amura, yanni zan sanya muku gunki wani Allah ku bauta wani Allah, inna ha'ula'i waɗanda mutane da kun haɗu suna bautar gunki, mutabbarun ma hum fi, abinda suke ciki ne wannan bautar da annan suna gunki, halaka ce, halakakka ce, za su yi hasara game da ita. Tabbara wa tabbarna, tabbarna ta tadira cikin suratul isra'i, abinda suke ciki ne halaka ce, mutabbarun ma hum fihi, hal abinda suke ciki ne na bautar gumaka halakakke ne, zai halaka. Wa batilun ma kanu ya'maluna, kuma abinda sun kansu suna aikata na bautar wani Allah banna ne. Ala sai Musa ya ce a ghayra Allahi abdiku ilahan, shi yanzu wani Allah kuke neman in sanya muku abdiku ilahan, wani Allah nake neman muku matsayin abin bauta. وهو فضلكم على العالمين على حالي الله شي يفيفي تاكو اكن دوك متانين زامانينكو دوك تالكان زامانينكو الله يفيفي تبني اسرائيل اكنكو وندا يمكو وندا يفيفي تاكو اكن متانين زامانينكو كوم شي يمكو تشو اسامي يا مكيشيا كو بوتا مكيشيا تاي كان با ديدي بني كو مقصودي دي محل الشاهد مو فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم اي سنا ما في لزم تغما كانكو هكذا كوم تيكن سوره الانبياء الله انا مغانا game da annabi ibrahim irin kalubalen da annabi ibrahim yayi da shi da ubane da mutanen garin su Allah madaukakin sarki yace wala qad atayna ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alamina in qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifuna kaga akifuna akifuna daga laita kafi qalu wajadna aba ana laha abidin yace wala qad atayna ibrahim rushdahu haqiqa mun ba annabi ibrahim shari'a sa min qabl tun gabanin abinda ya gabata ne bai san baya wa kunna bihi alamina kuma mun zan maka na game da shi annabi ibrahim cewa annabi ibrahim ya cancanta shari'ar da anka bashi daukakar da Allah ya mai cancance ta shine wa kunna bihi alamin in qala li abi lokacin da annabi ibrahim yace baba nai azara wa qaumihi da mutanen garin su su sarki na maruz da sauran mutanen garin yace musu ma hadhihi tamathil allati antum laha akil menene wadannan guma kan banza tamathil guma ka allati antum laha akib wanda kun ka zama sun lizinta akan kun duk kufa gaba wata musu kaga la itikafi duk kufa ga yan abu ina fatar kun fahimta to wannan ita ce ma'anar la itikafi lugatan duk kufa ga abu lizintar abu amma shari'ance an anka ce la itikafi shine zama cikin masallaci da niyyar ibada mutun ya kebanci kai ne cikin masallaci da niyyar ibada shine la itikafi Allah yayi magana la itikafi kuma cikin qur'ani shi mai ma'anar lizintar masallaci cikin suratul baqara Allah na magana game da azumi hukunci hukuncin azumi sai yace wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku rungumi matan ku ma'ana kada ku sadu da su mubashara nan da ma'anar saduwa kada ku sadu da matan ku wa antum akifuna fil alhali kuna ma sun itikafi cikin masallatai wani irin itikafi nan kaga itikafi na lazimtar masallaci da duniyar ibada ina fatar kun fahimta to wannan shine itikafi bayanin litikafi ya gabata ga karatun da mun kai na bulugul maram in kuna tunowa gadda a dauki azumi na faɗa muku hukuncin litikafi ga shari'ar musulunci sunna ce mustahabbiya ba dole bane in kana son lada kai litikafi Allah zai baka lada kai confining din kanka cikin masallaci ba litikafi gida ba litikafi ko ina ta cikin masallaci don Allah ya ce wa antum akifuna fil masajidi sai dai inda malamai na tsara ma junan su sani shine to wadanne irin masallatai shin wannan ya kunshi ko wani irin masallaci koko a sai masallatayen juma'a koko a sai masallatayen nan guda uku da Hudzaifatun da yanzu cikin hadisin Hudzaifatun ibn al-Yaman da yace la itikafa illa fi masajid salata babu la itikafi sai cikin masallatayen uku hadisi ne hasan Imam al-Baihaqi ya fitar da shi Hudzaifa yace manzon Allah yace babu la itikafi sai cikin masallatayen uku Masjid al-Haram wa masjidi hadha wa Masjid al-Aqsa masallacin harami da Makka masallacin Ka'aba sannan da masallacin Annabi da Madina sannan da masallacin Uhud haka yake cikin hadisin to malamai sun yi sabani gida uku shin kowane masallaci alal itlaqi masallacin samtu salawati irin masallacin ga irin masallacin tangi masallacin darud da'awa kowane masallaci ana iya litikafi ko sun ce eh saboda Allah bai sa kaidi ba yace wa antum akifuna fil masajid wani kuma sun wannan shine ra'ayin su Imam al-Bukhari da masu kama da su Imam al-Bukhari mutumin kirki ne koko mutumin kirki in mutun yaddi fassara Imam al-Bukhari yayi laifi bai da laifi sai mu ce Allah shi ya fi maka dama dai ne mai litikafi aikin neman lada na Allah shi baka lada Imam Shafi'i kuma sun kace da masu ra'ayi irin nashi su ko sun kace a masallatayen nan la budda ya zama Masjid al-Jami dole ya zama masallaci na Juma'a saboda musamman in ya zar kwanukan da zaka litikafi Juma'a zaka riske ka to maimakon kana cikin masallaci kace ta kace masallacin Juma'a a a to kada ka azumi itikafi sai cikin masallacin Juma'a ka koda ta zo dama nan ta iska ma ciki wannan shine ra'ayin sa Imam Shafi'i da masu kama da shi Imam Shafi'i kun yadda da shi ko kuna da shakku game da shi mutumin da ya dauki fassara Imam Shafi'i yayi laifi a wurin ku ni wallahi audina bai laifi ba to sai shi kuma Hudzaifatun al-Yaman sahabin manzon Allah shi ko an ruwaito malamai kuma sun tattauna abinda yasa da Imam Shafi'i da Imam al-Bukhari ba su yadda da wannan hadisi na Hudzaifa ba saboda su a wurin sa hadisin bai inganta ba domin yadda mun ka san Imam al-Bukhari da Imam Shafi'i da tamassuki ga sunna babu yadda za a yi da hadisin ya tabbata a wurin sa saba mishi hadisin dama an yi cece ku ce wasu na cewa shi Hudzaifan kai ne da ya ruwaito ba yayi kuskure ba haka manzon Allah ya ce ba
wasu ga ce a kuskure ba daga Huzaifa ne ba, waɗanda cikin marwayata ne wani ya kuskure ba, haka Huzaifa ya ce manzon Allah ya ce ba. An dai ce ce ku ce, amma dai maganar ƙarshe wanda ni bisa gare ta nake shine wannan hadisi, hadisi ne hasan. To kaga hadisi in ya zan hasanin ana aiki da shi ko ba aiki da shi? To ni dalle ya ba in na samu hadisi hasanin ba zan waiwaya ga maganar Imam al-Bukhari ko ta Shafi'i ba. Amma kuma kai da ka bita ba zan kuma aibanta ka ba don na san kana da malaka. Abinda a kokarin da nake in jawo ka ka saku maganar Buhari ka saku ta Shafi'i ka dawo ga ta manzon Allah. Ta manzon Allah in can baka san ta ba to yanzu ga ta. In bata inganta ba to yanzu ka sani ta inganta, hadisi ne hasanin. Imam al-Bukhari ya fitar da shi. To Albani da sauran malamai masu kama da shi sun hassana sun ce hadisi ne hasanin. Huzaifa ibn al-Yaman kamar yadda Imam al-Bayhaqi ya fitar yace manzon Allah yace la itikafa babu la itikafi illa fi salafati masajid, sai cikin masallatai ya uku, yace masallacin Makka, masallacin Madina, masallacin Quds. Shi yasa ka gani yanzu ban la itikafi sai in Allah ya kai ni Makka in ko in na ce Madina in ko in na ce Quds. Quds ka ai ba ta shigowa ko? To Allah ya tsamo mana ita. To a takaice dai ni itikafi sunna ce mustahabbiya, neman ƙarin lada ne. Ya kamata ga sunna mustahabbiya a kama kun san baki tsakanin musulmi da musulmi? Bai kamata ba. Ka kashe rayuwarka gaba ɗaya baka yi itikafi ba, Allah ba zai tambaye ka ba. Don me baka yi itikafi ba? In kai ka samu lada ka rayu wannan sunna, sunna ce mustahabbiya. In baka yi ba kuma baka da laifi wurin Allah. Sai kai wani aiki tunda ba shi ɗaya aikin lada ba. Wannan kenan. Malamai sun ce daga cikin sharuɗan itikafi dole ba a yi ne sai da azumi. Mafi yawan malamai haka sun kace, amma wasu sun ce musu ko alama ba ta katsuwa bindiga a ruwa ko babu azumi ya halatta a yi itikafi. Maqsudin itikafi dai ka tayi ka aje kanka cikin masallaci ka yi ibada, ko kana da azumi ko baka da azumi. Abinda ya ɗebi malamai sun kasa wannan sharadi shine mafi yawan itikafi ne ya yi shi ne cikin watan azumi. To don Allah don itikafi ya yi azumin, azumin ramalada don itikafi manzo Allah ka yi mai? Aba don itikafi ya kai ba. Iyaka dai kwanuka goma na ƙarshe ba sannan ake kirda don Lailatul Qadr ba, sai ya yi amfani da wannan dama gaba ɗaya ya fita batun duniya ya kakkaɓe ya tahowa ta masallaci ya itikafi. Kaga ya kilan tubas ko tribas sun fitan. Ina fatan kun fahimta. Ya yi itikafi ga azumi sannan ga kirda don Lailatul Qadr shikenan. To wasu malamai dai sun ce daga cikin sharuɗan itikafi dole sai da azumi, wasu sun kace a'a ya halatta a yi itikafi ko babu azumi. To su ko waɗannan da na ce a'a me dalilin su? Dalilin su hadisai biyu ingantattu. Hadisi na farko hadisin Umar ɗan Khattabi, wanda yake imma hadisi ne sahihi Imam al-Bukhari ya fitar da shi. Umar ɗan Khattabi ya ce ma manzon Allah, ya Rasulullahi na yi alwashi tun zamanin jahiliya cewa zan yi itikafin dare guda cikin masallacin Makka. Zan yi itikafin wani dare cikin masallacin Makka. Sai manzon Allah ya ce mai, aufi bin nadaraka, sai ka cika alwashinka. Umar ɗan Khattabi ko yabban Madina ya tafi Makka ya yi itikafin dare guda sannan ya dawo. To ana azumi da daddare? Da yaushe Umar ya yi itikafi? Da daddare. Da bakin yaushe zuwa yaushe dare ke kama yaushe yake fita? Da bakin rana ta faɗi dare ya kama, da bakin alfijir ya ɓullo dare ya ƙare, ana azumi lokacin nan? To Umar ɗan Khattabi ya ce manzon Allah, na yi alwashin itikafin wani dare cikin masallacin Makka. Annabi ya ce sai ka cika alwashin, tunda alwashin aikin alkhairi ne ko? In mutum ya alwashin aikin alkhairi, annabi ya ce ya cika. To alkhairi ne kai alwashi, sai ka cika. Sai ko ya tafi masallacin Makka ya yi itikafin dare guda. Mun ko san ba azumi da dare in ba kirista ba. Kirista ɗaya ka azumi da daddare. Azumin kirista ana fara shi 12 dare ya ƙare 12 rana. Ha, ita fa hauka. To ai da daddare 12 dare zuwa sahiya ta waye, ko za ka azumi miza kaci sannan? Tunda ba ka za haki ba, ka za ɗaya ka ƙoto cikin dare. Amma duk wanda 12 dare ko da 12 dare ka yi kan musulmi, Allah ya yi kwana. Kila har ya yi tashin farko na fitsari. Na fitsarin farko, maganar ya tashi zuwa ƙiyamul laili akai ba, maganar cin abinci akai ba. To su haka suka yi 12 dare zuwa 12 rana. To wannan yana daga cikin hujjojin malaman da na ce azumi bai cikin sharaɗin itikafi, ya halatta a yi itikafi ko babu azumi, tun daga Umar ɗan Khattabi ya yi itikafin wani dare kuma da izinin manzon Allah. Mun ko san ba a azumi da daddare. Sai hadisi na biyu. Menene hadisi na biyu? Sai hadisi na biyu, shi ma hadisi ne sahihi. Wata rana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya al'adanci itikafin kwana goma na ƙarshe na watan Ramadana ba. To sai manzon Allah shi ma imam shi ko muttafaqun alaihi ne, Bukhari da Muslim sun ka fitar da shi. Goma ga watan Ramadana sai manzon Allah ya ce a tayi a yi mai hema cikin masallaci inda zai shiga ya itikafi. An ka tayi an ka buga mai hema. sai matan annabi ganin haka nan Aisha tace ita ma a tayi mata kusa ta manzon Allah an ka tayi an ka buga ma Aisha Ummu Salma tace ita ma a tayi mata Zainab tace ita ma a tayi mata sai ga hemomi ko da annabi ya gama sallar subahin ka san annabi bayan ya gama sallar subahin yake shiga wurin itikafi ne ko yana gama sallar subahin sai yazo sai in gama ga hemomi sun kewaye na shi yace waɗannan hemomin ko da'a ko ake nufi da waɗannan hemomi ba kishi ba sai an ka ce wannan ta Aisha wannan ta Hafsa wannan ta Zainab wannan ta Ummu Salma sai annabi ya ce a tayi a cire mai tashi ya fata da itikafi sai an ka ce an ka cire mai sai ya kille itikafi wannan shekara cikin watan Ramadan sai cikin watan Shawwal watan Shawwal watan sallah sai ya tayyabe ya itikafi ya ranka da itikafi ya kwana azumin kwana 10 to sai malamin sun ka ce duk hadisan riwayoyin hadisan da sun ka zo da waɗanda na fitar da wannan hadisin ba wanda yace le itikafin ga da annabi ya cikin watan Shawwal manzon Allah yayi azumi lokacin le itikafin ina fatar kun fahimta ashe kaga tunda ba ambata ba za mu kaddara annabi bai azumi ba sai sun ka ce to wannan yana daga cikin hujjojin cewa azumi ba shar'i ne ga itikafi ba wallahi a'lam da azumin dai da itikafi duk ayyukan alkhairi ne wanda duk kai ba a ce matar sai dai a ce ma da kyau Allah ka daidaitar da mu ga abin da asawa ba babul itikafi fi ramadana babi mai bayanin muhimmancin yin itikafi cikin watan ramadana ko yaushe kai yi itikafi kwanukan shekara yayi amma yayi muhimmanci cikin watan ramadana kuma ko cikin watan ramadana cikin kwana 10 na karshe da ake kirda dun lailatul qadr annabi umar radiyallahu anhu ma kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya atakiful ashr al awakhir min ramadana muttafaqun alaihi wannan hadisin an karbo shi daga abdullahi dan umar yadda Allah tabbata gare sa yace manzon Allah tsira da aminci ya tabbata gare shi ya kasance ya atakiful ashr al awakhir yana laita kafin 10 na karshe min ramadana watan ramadana kaga dan ni kaga dan yayi kirda dun lailatul qadr sai ya shige wata cikin masallaci ya ban kwana da gida bai shiga gida illa li hajatil insan kuma yadda hadisin Aisha mun yi cikin bulugul marami ko yan nuna muttafaqun alaihi dan haka bai ya kana litikafi kuma da jaka jafa saka tayi gida kai inda baru ka dawo a'a wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid wa an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana ya'takiful ashr al-awakhir min ramadana hatta tawaffahu Allah ta'ala thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaihi an karbo wannan hadisin daga Aisha yadda Allah tabbata gare ta cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi kana ya atakiful ashr al-awakhir min ramadana ya kasance yana litikafin 10 na karshe na watan ramadana kuma bai bari ba hatta tawaffahu Allah ta'ala har Allah tabaraka wa ta'ala ya mai wafati ya karbi rayuwa tai thumma atakafa azwajuhu sannan mata ne sun kai litikafi min ba'dihi bayan wucewa tai ashe kenan litikafi sunna ce wanda ba take banta ga maza ba har mata ya halatta sai litikafi mace ta nemi izinin mijinta to amma idan ta litikafi waka ya mai kunu in ita daita kaga kamar kenan ko dai mijinta shi ma ya shiga litikafin ta bishi sai su yi tare ko kuma a'a kila ba ita daya bace kaga shi an muhimmancin zama da mata fiye da guda ko kaga in guda na sun litikafi sai ta tafi guda sai ta yi abinci ta kula da gida amma in ita daita tana taya ta bakka da yara kaga muhimmancin dai mace fiye da guda kowa ya kokari ya cika akalla ka zan koforal ka zan da ya giya biyu ta fi guda yana suna sun gama fuska ta ba ni nita mata fiye da guda ba Allah ya ce fanki hu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a ko aure abin da ya muku dadi na mata ko aure bibbi ma an ka ce wanda bai yaba in zai ya raye wannan sunna ta Allah biyu Allah ya fara da su in za kai sai ka aure biyu a kawo su ɗaya rana masna Allah ya ce ku aure bibbi wa thulatha ko ku aure uku wuri ba a koma ku cika har hudu shikenan dattijiya kai dattijiya mata hudu kaga ya juya kwanci ne duk inda ya ga dama ya juya gabas ya juya yamma ya juya kudu ya juya arewa sai ya ce kullun gefe guda ɗaya ga kwanci sai gefen ya yi yami in kana kwanci gefe guda ba sai ya tsami ba amma dattijiya ya juya kwanci shi an daidai ina fatar kun fahimta don ku yi kokari ku dan ƙara ko banza ga matan sun yi yawa ku taimaka ma addini saboda a rage barna wanda adda gudu wanda bai bayani ya in ya tashi ka dauko biyu sannan wanda adda guda ya kokari ya cika biyu mai biyu ya ƙara uku ina fatar kun fahimta to muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim sun fada kaga ne itikafi kenan sunna ce hatta mata har mata ya halatta sai ne itikafi eh a idan ni to mai uku ya cika hudu to liman yace mai uku ya cika hudu Hehehehe wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fi kulli ramadana 10 ayyam falamma kana al-aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman rawahu al-bukhari wannan hadisin an karbo shi daga abu hurairah yadda Allah tabbata gare shi abu hurairah yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya atakifu yana yin li'tikafi fi kulli ramadana cikin kowanne watan ramadana 10 ayyamin kwana 10 yana li'tikafin kwana 10 kowanne ramadana sai malamai sun kace sharadin li'tikafi kai ya kasa kwana 10 an kace a'a annabi yana yi aikin annabi bai nuna wajibci ina fatar kun fahimta ya li'tikafi ya halatta da bakin yini guda ko dare guda tun daga Umar yayin li'tikafin dare guda da izinin annabi yace aufi bin zarika sai ka cika alwashinka sai yace fa ta kafa lailatan yace yayin li'tikafin wani dare dan haka ba dole sai kwana 10 ba sallan ma kana al-aam alladhi qubida fihi lokacin da shekarar da anka karbi rayuwa ta ciki ne ya kasance i'tikafa sai manzon Allah yayi li'tikafin 20 yawman kwana 20 dama in rayuwar mutum ta zo karshe an so ya yawaita ibada idza jaa shi'a abinda suratul nasr ke karantawa idza jaa nasrullahi wal fatah in taimakon Allah da kuma budi ya zo to wannan alamar rayuwarka ta zo karshe kenan wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kuma kaga mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya addinin gadada ake ta tumutu mutane sun kiya to yau Allah ya kawo budi kungiya gari gaba ɗaya ka zo su musulunta inda annabi al'umma gaba ɗaya ke zo su musulunta suna shiga addini kungiya kungiya sai annabi ya ce to alamar rayuwarka ta zo karshe to kai wata ibada fasabbi bihamdi rabbika rinka tasbihata da gode ma ubangijinka wastaghfir kuma ka nemi gafara kai innahu kana tawwaba lalle Allah ya zama yawan karbar tuba Allah gafarta mun ya karbi tuban mu to shine lokacin da shekarar da aka karbi rayuwa ta kasance ita kafa sai annabi ya li'ita kafin 20 yawman dare yini 20 kwana 20 rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi kuma da wannan babin ya kare kuma da wannan kun kace kasa ta ya kare abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafi mini shi cikin zukatan ku amma kada ku mance da ayyukan alkhairi cikin waɗannan kwanukan da muke ciki Allah shi ba mu iko mu yi kuma Allah shi gammana da karbawa kai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sannan ina nasiha ga gwamnatin jihar Sokoto sai ta zo ta gyara biyan ma'aikata albashi ɗaya tsakanin da Allah bai isa ba sai yadda an ka sabuwa ma'aikata ta taimaka musu da kyauta kyauta ya kamata a ba ma'aikaci ba marance ba tunda dukiyar ta su ce da aka jawo ƴan wasu jihohi ana ba su kwangilolin biliyoyi da miliyoyi su kwashi kuɗin musu ta yarsu balle waɗannan ƴan jiha ne kuma ƴan Sokoto don haka sai bonus mu ji labarin gwamnati ta yi bonus ta ce a ƙara ma ma'aikata gwamna ya bushe iska ya ce ya ba ma'aikata albashi kowa an bashi albashin wata guda kyauta a sai raguna sai mai addu'a.